Hukumar kula da ƙididdigar al'ummar ci gaban ƙasa a Najeriya ta ba da wani rahoto wanda yake nuna cewar tattalin arzikin Najeriya ya durƙushe kuma yana fuskantar babban ƙalubale ganin tsadar rayuwa da hawan farashin kaya da kuma durƙushewar kuɗin shiga wanda ya shafi ɓangarori daban-daban na rayuwar jama'a da ma mulkin ƙasar Najeriya ita kanta. Wannan sharfin da hukumar ta fitar a yau ya nuna a zahiri cewa al'amuran tattalin arzikin Najeriya sai ƙara durƙushewa yake yi kuma wahaloli na rayuwa suna ƙara ci gaba saboda irin matsaloli barkatai da ƙasar ke fuskanta a sanadiyar taɓarɓarewar farashin man fetur da kuma karayar darajar naira idan aka kwatanta ta da kuɗaɗen ƙetare. Alhaji Sani Aminu ƙwararre ne akan sha'anin tattalin arziki kuma ya yi mun tsokaci akan abin da ya fahimta dangane da wannan rahoto.
Wanda nake waɗi ba na tauraron rahoton su bai daidai ba, amma duk lokacin da zaka yanke hukunci akan wasu abubuwa na rayuwa akan ɗauke shi a jumla sani ba a ɓangare guda ba. Mutane na sani suna halin kunci kan ba wai kaɗan ba, amma wannan kuma bai da rasa ta'akari da cewar ana so a janye ragama tattalin arzikin daga wani wuri ta koma wani wuri. Ana nema a hita daga maganan mai a koma maganan noma da sauran albarkatun ƙasa daban-daban, kuma a koma ga maganan abin da ƙasa za ta rika wallafa ma kanta ba abin da kawai za ta dogara ga shi da yamma ba. Na wannan shi ne inda ya kamata su yi sharhi mai ƙarfi. Kuma shi kanshi wannan da aka fara din an fara ganin cin riba tunda an fara koso sun magana cewar magana arziki, magana aikin noma da magana amfanin albarkashin ƙasa an fara samun kuma an fara samun ci gaban sa. Nan nake ganin ya kamata su yi sharfi don yadda za a kwantar ma mutane da hankali su san inda aka nufa.
Alhaji Sani Aminu Dutsen makenan wani ƙwararre akan sha'anin tattalin arziki a tattauna da ne da shi a Abuja. Haka kuma na tuntuɓi ministar kasafin kuɗi da tsare-tsare ta Najeriya Hajiya Zainab Ahmed domin in ji ƙarin haske dangane da gwamnatin Najeriya ta ɗauki wannan rahoton wanda ke nuna cewar al'amura na rayuwa suna koma baya ne ba suna ci gaba ba a yanzu.
Mu da muka fara duba report din muka ga cewa IMF kwanaki da muka yi meeting da su sun ce a cikin wannan ƙarshen watan June din nan da ya ƙare cewa wannan tattalin arzikin ƙasa zai ƙasa zai kai har 1.84 in an hada daga January zuwa watan 6 watan June. Amma abin da ya faru shine in ka hada daga January zuwa June ya sauko zuwa 1.24, ma'ana cewa ko da yake abubuwa sun ɓaci amma ba su ɓaci ya kai yanda IMF suka yi lissafin cewa zai ɓaci ba. Akwai wasu abubuwan da suka fara gyaran ne a hankali. Reporting ya nuna cewa ta fannin noma abin ƙaruwa yake, abinda aka yi a watan January zuwa Maris ya ƙaru sosai daga watan Maris zuwa Yuni. Kuma akwai wasu jari da suka shigo, lissafin da aka nuna cewa jarin da suka shigo ƙasar nan daga January zuwa June ya wuce jarin da suka shigo ƙasar nan daga January zuwa December na wancan shekarar da ta wuce. So cikin wata 6 mun samu jari da ya shigo ƙasar nan ya fi abin da aka samu daga 2010, 2011 har zuwa 2015 ba in an hada su ba kowace shekara ɗaya daga ciki. So akwai wasu abubuwan da suka dan fara gyaruwa cikin fannin manufacturing. Su kuma ko da yake abin har yanzu a ƙasa yake, amma in ka duba detail din report din zaka ga cewa akwai wasu abubuwan da suka fara juyawa maimakon su yi ƙasa sun fara yin sama.
To amma rahoton nan hukuma ce ta gwamnati ta bada shi, don haka ana ganin yana da sahihancin gaske saboda sun san cewar bara daban akwai abubuwa da suka canja kuma rahoton nan ya nuna haka. Amma halin da ake ciki a yanzu shine ke da tashin hankali. Shin kina ganin tsare-tsaren da kuke yi zai haɓɓako da arzikin ƙasar yanzu ya warware wannan ƙididdiga ko ƙiyasi da aka bada?
Wannan abin da ya faru yanzu abu ne wanda tun 2014 an hange shi cewa zai faru, kuma mu ma din tunda muka shigo mun hanga mun san cewa zai faru. Gyaran ne yanzu nake magana cewa ya fara, gyaran da aka fara yi alaman shi ya fara nuna.
Ministar kasafin kuɗi da tsare-tsare ta ƙasa kenan Hajiya Zainab Ahmed a tattauna da ne da ita a Abuja. Umar Faruk Musa, Amurka, Abuja, Nigeria.